الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin hudu ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 5 ga watan 8 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka. Littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai limancin kurma na halatta? Yana halatta ga 'yan uwan shi kurame, amma yama waɗanda suke masu kunne wannan baya halatta. Me yasa? Saboda ta yaya zai karanta Alkur'ani har su ci? Amma in yan uwan shi ne kurame, yanda su ma daman ba karatun suka iya ba, to wannan yana iya musu. Saboda shi dole ne a karanta Alkur'ani, a bayyanar da shi a inda ake bayyanar da shi, domin mutane su amfana da abin da limami yake karantawa. Shi kuma in aka ce kurma wanda baya ji, to wanda baya ji ta yaya za a karantar da shi Alkur'ani har ya iya karantawa ya karantar da wani? Sai dai in ya kasance kafin ya kurince, daman ya iya karatun Alkur'ani kafin ya kurince, kuma kurincin shi bai yi tasiri ba game da karatun, to a nan yana iya yi. Akwai saɓani na magabata, saɓani wanda yake mai yawa. Sababin abin da ya janyo saɓanin dangane da matsayin hadisi, kamar yadda muka yi bayani, al'imamu Zuhri da al'imamu Malik da al'imamu Ahmad da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da al-Imamu Nasa'i da al-Imamu Qahawi da al-Hafiz ibn Hajar da ibn al-Qayyim, kafin haka malamin sa ibn Taymiyyah, haka bin Baz, haka ibn al-Usaymin da sauran malamai sun tafi akan cewa shi wannan hadisi hadisi ne shar. An gane ko hadisin bai inganta ba abun su, don haka suka tafi akan halaccin yin azumi na nafila a ranar asabar. Me yasa suka ce matanin hadisin shab ne domin ya ci karo da hadisai ingantattu da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun fi shi inganci. Irin hadisi na Juwairiyya Allah ya kara mata yadda wanda yana cikin sahihai. A ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da ita tana azumi. Manzon Allah ya ce mata jiya kin yi? Tace a'a. Ya ce gobe kina da nihi? Tace a'a. Manzon Allah ya ce to maza ki aji. Wanda wannan hadisi yana fa'idantar da haramci na kadaita ranar Juma'a da azumi na nafila. Kuma abinda yake kara fa'idantarwa sai dai mutum ya yi Alhamis da Juma'a ko yi Juma'a da Asabar. Domin caye mata jiya kin yi? Tace a'a. Gobe kina da nihin yi? Tace a'a. Manzon Allah ya ce to maza a ci. Kaga ranar da take bayan Juma'a ita ce Asabar. Haka hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi ma hadisi ne yana cikin Sahihul Bukhari. Manzon Allah yake cewa kar ku azinci ranar Juma'a sai idan kun azinci yini gabaninta ko kuna da nihin azumtar yinin da ke bayanta. Suka ce wannan shi ma dalili ne wanda yake tabbatar da wancan hadisi shafi. To haka hadisin da ya zo game da azumi na Annabi Dawud, kana ya sumu yawman wa yufdiru yawman, yau in yayi azumi gobe sai ya huta, jibi in yayi gata sai ya huta. Suka ce wannan shi ma dalili ne wanda yake nuni zuwa halaccin yin azumi na nafila a ranar Asabar. Suka ce domin ranar azumin nashi tana iya faduwa Asabar. Haka suka ce kuma azumi na ayyamul bayd, kwanuka na hasken wata, wanda a cikin kwanuka na hasken wata Asabar tana iya faduwa. Haka hadisin Abu Ayyub na cewa man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid dahr, duk wanda ya azumci wata na Ramadan sannan ya raka shi da shida a cikin watan Shawwal, to tamkar ya azumci zamaninsa. Suka ce a cikin shidan da mutum zai azumta Asabar tana iya kasancewa. To waɗannan duk su ne kaɗan daga cikin dalilansu wanda suka tabbatar da cewa matanin hadisin shaz ne bai inganta ba. Don haka suka tafi akan halaccin azumi na nafila a ranar Asabar. Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Tirmidhi sun rawaito hadisin kuma sun inganta shi. Shi wannan hadisi na wato Abdullahi ibn Busr kenan na fatawa ta malam wannan kashi na biyu daga cikin malamai. Hadisin da yake cewa da Abdullahi ibn Busr ya rawaito daga ƴar uwarsa ita ce As-Samma, Allah ya kara mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la tasumu yawman sabti illa fi mafturi da alaikum al-hadith, kar ku azinci ranar Asabar sai game da abin da aka farlanta muku. Al-Imamu Abu Ahmad shi ya rawaito hadisin, haka Al-Imamu Abu Dawud, haka Al-Imamu Tirmidhi, haka Al-Imamu Ibn Majah, gaba ɗayansu sun rawaito wannan hadisi. Al-Imamu Tirmidhi ya kyautata danganan hadisi, haka Al-Imamu Abu Dawud da ya rawaito hadisin su yi shiru bai ce komai ba. Shi kwa ka'ida Al-Imamu Abu Dawud in ya yi shiru akan hadisi to wannan yana nuna cewa hadisin ya inganta abunsa. To haka Al-Imamu Nawawi Allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin. Haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin. Sai dai shi Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Tirmidhi iya abinda suka tafi akan hadisin hani game da kadaita ranar Asabar da azumi na nafila. Sai dai ka yi Juma'a da Asabar ko kuma ka yi Asabar da Lahadi. An gane ko? Kamar yadda aka yi hani game da kadaita ranar Juma'a da azumi na nafila, to haka suka tafi akan cewa ita ma Asabar an yi hani game da kadaita ta da azumi na nafila. Sai dai ka yi Juma'a da Asabar ko ka yi Asabar da Lahadi akan abin da suka tafi. To illa kasancewar Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya yi bayani mai tsawo mai gamsarwa akan mas'alar a cikin littafin sa Irwaul Galil na cewa wannan hadisi abin da yake fa'idantarwa hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumi na nafila a ranar Asabar sai dai azumi wanda yake na farilla azumi na farilla ku nau'i uku ne akwai azumi na Ramadan sannan akwai azumi na kafara sannan akwai azumi na nazar shine addawar to in banda azumi na farilla an gane ku kenan to wannan in banda azumi na farilla to babu azumin da ke halatta a ranar Asabar dan haka anan suka tabbatar da cewa hadisin yana hani game da azumi na nafila a ranar Asabar suka ce ba bambanci tsakanin azumi na Arafa ko na Ashura da abin da yake kama da haka dan haka wadancan hadisai sai suka ce shi hadisin da yake kar ku azumci ranar Juma'a sai idan kuna da nihin wato sai idan kun azumci ne gabaninta ko kuna da nihin azumtar yin da ke bayanta suka ce anan wannan hadisi yana bayani ga mutumin da ya azumci ranar Juma'a halin ya jahilci kadai ta ranar Juma'a da azumi suka ce anan ya zama wajibi ya azumci ranar Asabar domin ya fita daga cikin laifi to dan haka shine anan kenan shi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da sauran malamai sun tafi akan cewa kwata-kwata azumi na nafila a ranar Asabar baya halatta koda yana da sababi irin azumin Arafa da azumi na tasuwa da Ashura da abin da ya kama da haka dan haka dai mas'ala ce khilafiya kamar yanda muka yi bayani an gane ku waɗanda suka tafi akan cewa ana iya yi kenan suna da dalilai waɗanda suka tafi akan su kuma su hadisin bai inganta ba a gunsu waɗanda suka tafi akan cewa ba a yi to hadisin ya inganta a gunsu kuma iya hadisin abin da ya kunsa na bayani hani kenan game da azumi na nafila a ranar Asabar koda yana da sababi kenan sai dai azumi wanda yake na farilla kuma hujjojin da suka kawo akan haka hujjoji ne waɗanda suke masu ƙarfi to ai mun yi bayani abinda suka ce wanda ya jahilci kadai ta ranar Juma'a da azumi in ya wayi gari ranar Juma'a ya yi azumi bai san ba cewa an hana kadaitar Juma'a da azumi to ya zama tilas akan shi hada mata Asabar domin ya fita daga cikin laifin darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul Buyu mun tsaya karshen hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa Barira Allah yadda da ita ta zo guna faqalat sai ta ce da ni inni ka tabtu ahli ala tisya awaki tace na kulla wato fansa tsakanina da masu gidana akan ukiya tara ma'ana sun dora mun fansa cewa in hada musu ukiya tara fi kulli amin ukiya a kowace shekara wato zan ba su ukiya guda idan aka ce ukiya ma'auni ne na makira wanda suke auna wato azurfa shi ukiya nauyin dirhami 40 ne an gane ko nauyin dirhami 40 ne don haka idan ka lissafa 40 su tara shine 360 kenan dirhami 360 suka dora mata fansa za ta hada musu kuma a cikin shekara tara kenan a kowace shekara ukiya guda wanda kar mu manta ita dora fansa abu ce wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na Al-Qur'ani kamar yanda Ubangiji mai girma da daukaka ke fada a cikin suratul Nur wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra wa atuhum mimma lillahi allazi ataakum al-aya Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke neman dora musu fansa daga cikin abin da damar ku ta mallaka na bayi. Ubangiji ta'ala yace fakatibuhum, ku dora musu fansa. In alimtum fihim khaira, wato in har kun sani wani alkhairi wato game da su. Gafazin in alimtum fihim khaira, wasu daga cikin magabata kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya fada cewa in alimtum fihim khaira ay malan, in kun sani cewa suna da dukiya, to ku dora musu fansa su hada muku kudi su ba ku in yaso su zamanto yaya. Kamar yanda wasu daga cikin magabata suka ce abinda ake nihi da khairan anan, suka ce amanatan wa wafa'an, in har kun sani suna da rukun amana kuma da cika alkawari, to ku dora musu fansa su biya ku su zamanto yaya. Wasu daga cikin magabata suka ce anan abinda ake nihi in alimtum fihim khaira, wato in kun sani cewa suna da kokarin sana'a, za su iya zuwa su je su yi sana'a su hada kudin da kuka dora musu, to ku dora musu fansa. Shine Ubangiji ta'ala yace in alimtum fihim khaira, in har kun sani cewa suna da dukiya ko kuma suna da amana da cika alkawari, ko kuma in kun sani cewa suna da kokarin da za su je su yi sana'a su biya ku iya abinda ku dora musu, to ku dora musu fansa. Ubangiji ta'ala yace wa atuhu min malillahi allazi ataakum, ku ba su daga dukiyar Allah wanda ya ba ku. Wasu malamai suka ce anan in ya hadu kudin ya kawo maka kai mai gida, sai ka ware wani kaso sai ka bashi yaje ya ci gaba da sana'a. Dan haka shine anan ita barira Allah ya kara mata yadda take cewa masu gidana sun dora mun fansa akan ukiya tara, a kowace shekara zan hada musu ukiya guda. Sai na zo gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace da ita fa'ini ne, ya Aisha ki taimaka mu, ki taimaka mu, kin ji yanda muka yi da masu gidana. Domin ita Barira daman takan zo gidan Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, takan yi mata hidima, tana kama mata aikace aikace, to shine ta nemi cewa a taimaka mata, wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin mutum ya nemi a taimaka masa akan wani al'amari da ya gujiro masa wanda ba zai iya ba. Aisha ta ce fa kuntu, sai na ce da ita in ahabba ahaluki an a'udda halahum wa yakunu wala'uki li fa'alt. Aisha ta ce mata in har masu gidanki sun so sun yarda sun amince na lissafa waɗannan kuɗaɗe da suka dora miki gaba ɗaya, take yin kike kai musu, wa yakunu wala ukili, alwalaicinki ya kasance nawa ne. Aisha ta ce fa'altu, yanzu zan aikata, ma'ana yanzu zan lissafa kuɗin in baki ki kai musu, amma sharadi alwalaicinki ya kasance nawa ne. Me ake nihi da alwala anan? Ana kiran shi wala'ul itiq, alwalaici na ƴantar da bawa, wanda in mutum ya ƴantar da bawa, to wannan bawa ya riga ya zama dan uwansa, saboda shi alwalaici danganta ce. An gane ku? Irin yanda ka san danganta wadda take ta jini, shi wannan bawa da ka ƴantar da shi, in har Allah ya masa rasuwa baya da wanda zai gaje shi, to kai da ka ƴantar da shi kai ne zaka iya gadan shi. A lokacin nan fa zahabat bariratu ila ahliha, Barira Allah ya kara mata yadda sai ta koma gun masu gidanta. Fa qalat lahum, ta fada musu iya abinda Aisha ta fada mata. Fa abau alaiha, sai suka ki suka ce a su ba su yarda ba. An gane ko? Ba su yarda ba, sai dai in alwalaici zai kasance nasu ne. In su suke da alwalaici, to yanzu ma Aisha ta tisa kudi ta bata da kawo. Amma cewa alwalaici ya kasance na Aisha suka nuna cewa su ba su yarda ba, ba su amince ba. Shine kenan ta ce fa abau alaiha, ai imtana'u alaiha, suka ki yarda, suka ki amincewa. Fa ja'at min indihim, Barira sai ta dawo daga gunsu, ta zo gun Aisha Allah ya kara mata yarda, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalis. A lokacin da ta dawo gun Aisha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan zaune a gidan Aisha. فقالت سيتكي فتاما عائشة إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم تجد عائشة للينا بجروا ماما سجدانا إيا أبنك كفتا تو أما سنكي sunce illa an yakuna alwala'u lahum sai dai in alwalaici zai kasance nasu ne to a lokacin nan ne za su yadda ki tsa kudi ki bani da kai musu su yantar da ni amma suke da alwalaici nan fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji abinda Barira take labarta ma Aisha fa akbarat aishatu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam aisha sai take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari dangane da abin da masu gidan Barira suka faɗa fa qala sai manzon Allah yace da aisha kuziha karfatta me yake nihi da kuziha ma'ana sai yatta kamar yanda yake cikin wata riwaya an gane ko shine yace ishtariha a cikin kinan riwaya ta al-Imam Muslim shine manzon Allah yace khuziha ma'ana sai yatta washtariti lahum alwala'a i musu sharadin alwalaicin ce nasu ne lahum anan bi ma'ana alaihim an gane ko kamar yanda yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha wa in asa'tum falaha ay fa alaiha shine yace washtariti lahum alwala'a i musu sharadin alwalaici kamar yanda suka nema za su gane kuskuren su manzo Allah sai yace ma Aisha fa innamal wala'u liman a'tab ki san da cewa hukuncin Allah alwalaici kadai na wanda ya yantar da bawa ne ba na wanda ya sayar da shi ba kenan da haka manzo Allah yace yi musu sharadin domin daman sharadi ne ba ta ce kenan za su gane kuskuren su kenan in mutum a matsayin shi na mumini dan ya aikata abu to a banza yi in dai wannan abu ya saba ma shari'a dole ya dawo kan dokar Allah dan haka yace washtariti lahumul wala'a yi musu sharadin alwalaici fa innamal wala'u liman a'ata ki san da cewa alwalaici kadai na wanda ya yantar da bawa ne ba wanda ya sayar da shi ba fa fa'alat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya karama ta yadda sai ta aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta na cewa ta sayi wannan baiwa kuma ta ma masu gidan nata sharadin alwalaici thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil nas sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya tsaya cikin jama'a fahamidallaha yayi godiya ga ubangijinsa wa athna alaihi ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi kuma kada sannan manzon Allah sai ya ce amma ba'du bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah da yabo a kansa sai ya ce fa ma balu rijalin yashtariduna shurutan laysat fi kitabillahi ta'ala manzon Allah ya ce wai me ya samu wasu mutane suke sharadi wanda baya cikin hukuncin Allah mai girma da daukaka me yasa wasu mutane wai suke yin sharadin da baya cikin hukuncin Allah abinda ake nihi da fi kitabillahi anan ba ana nihi ba cikin alqur'ani fi kitabillahi ana nihi ai fi hukumillahi an gane ku kamar yanda yake cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi ay fi hukumillahi shine anan yace fa ma balu rijalin wato me ya samu wasu mutane yashtariquna shurudan suke gitta wasu sharda laysat fi kitabillahi sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah sai yace ma kana min shardi duk sharadin da ya kasance laysa fi kitabillahi baya cikin hukuncin Allah fa huwa batil manzo Allah yace wannan sharadi ba ta ce ne wa in kana min ata shardi manzo Allah yace koda ya kai sharadi din manzo Allah yace ba ta ce ne sai yace qada'ullahi ahabbu, wato hukuncin Allah ahabbu shine yafi cancanta game da biya. Wa shar'ullahi awthan, yace sharadin Allah shine mafi amincewa. Sai yace wa innamal wala'u, kusan da cewa alwalaici kadai, liman ataka, na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa, ba wanda ya sayar da shi ba. Don haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin fa'idantar da mu cewa duk bawan da aka dora masa fansa, to ba laifi wannan bawa ana iya sayar da shi. An gane ko? An gane kasancewar wato shine kenan bawan da aka dora masa fansa kenan, in ya kasa biyan kudin da aka dora masa to yana halatta a sayar da shi, kamar yadda al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa akan haka yake. Amma da al-Imamu Malik, wasu malamai su sun tafi akan cewa koda ya kasa to baya halatta a sayar da shi, illa kasancewar fada ta farko ita ce ke da rijayi, kamar yadda anan Bazira ta kasa tattara wannan kudade da masu gidanta suka dora mata, ta nemi cewa Aisha ta taimaka mata. A nan inda sayar da bawa wanda aka dora masa fansa baya halatta, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka musu hukunci. Dan haka kenan hadisin yana fa'idantar da mu, bawan da aka dora masa fansa sayar da shi na halatta, amma sharadi lokacin da ya kasa biyan iya abin da aka dora masa. Bugo da ƙari, hadisin yana nuna mana shar'ancin dora ma bawa fansa, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin suratun Nur, ya yi umarni cewa fakatibuhum, in bayi sun nemi a dora musu fansa, Ubangiji ta'ala ya ce ku dora musu. Sai ya ce in alimtum fihim khaira, in har kun sani wani alkhairi tattare da su, shine dukiya ko kuma amana da cika alkawali, ko kuma suna da kokarin yadda za su yi sana'a su biya abin da kuka dora musu. Sannan kuma hadisin bugo da ƙari yana fa'idantar da mu halaccin dora fansa akan wani yanki na dukiya kenan, wanda yake abin sanya lokaci. Ba dole bane baka ce a take yanki sai ya hada kudin a yanzu ya ka maka, kamar yadda anan masu gidan Barira shekara tara, a kowace shekara kenan ukiya ɗaya za ta tattara ta kawo musu kenan. Don haka anan in shi bawan yana da kuɗi a tare, to kana iya dora masa take yanki ya zo ya biya. In kuma babu kuɗi kenan sai a sanya masa lokaci, daga yanzu zuwa shekara kaza, zuwa lokaci kaza kenan ka haɗo kaza ka zamanto da. Kuma wannan hadisi shine hadisin da ke nuna cewa in wani al'amari ya taso, to ya kamata malamai su shirya wani wa'azi da khutuba, da cikin khutubobin su kenan su fadakar da al'umma yanayin da ake ciki kenan a warware matsala. Kamar yadda anan kasancewar khutuba ce ta musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya, wani wa'azi ne takaitacce. Da su masu gidan Barira suka yi wannan sharadi, wanda kuma sharadi ne wanda yake fatacce domin ya ci karo da hukuncin Allah, wanda wannan daman shi ne al'ada da ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In wani al'amari ya taso, to manzon Allah yakan dan shirya wani wa'azi, manzon Allah ya fadakar da al'umma. Kuma anan za mu ƙara fa'idantar salo na wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine mai wa'azi in zai yi wa'azi, wa'azin shi ya zamanto riga ba wuya, kamar yadda ake fada a Hausa, duk wanda yasa za ta yi masa daidai. Dan shi babu fa'ida game da ayyana mai laifi ka ce a wani me yasa kai kaza, babu wata fa'ida. Kuma akwai mafsada wadda tana iya biyowa baya, domin wani nau'i ne wanda yake na kunyatarwa da tozartarwa. In ka ayyana mutum ka aibanta shi, to wannan yana iya sanya shi yayi taurin kai, yayi girman kai, yayi karbar abin da za a gabatar masa na gaskiya. To dan haka kenan shi wa'azi riga ba wuya ce. Kaga anan mai manzo Allah yace cai fa ma ba du rijali, me ya samu wasu mutane? Kaga anan bi ayyana su masu gidan Barira, cai fa ma ba du rijali, me ya samu wasu mutane?
yashtariquna shurudan laysat fi kitabillahi ta'ala, suke gitta wasu sharuda, sharudan da ba sa cikin hukuncin Allah. To kaga anan su masu gidan barira sun san wannan wa'azin takanas, wato saboda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Amma kuma amfanin wa'azin ya hada dukkan sauran jama'a ba su kadai ba. Kamar yanda kenan a Hausa ake cewa duk wanda yayi zagi a kasuwa ya san da wanda yake, amma su ai masu gidan barira sun san da su ake. To dan haka kasancewar wannan salo ne wanda yake na wa'azi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma haka ake son duk wani mai wa'azi ya koyi da shi kar ya ayyana mai laifi, kenan ya zaman turi gace ba wuya, duk wanda ya sa kenan tayi masa daidai. Kuma wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na wa'azi da khutba, farko a buɗa da yabo ga Allah subhanahu wata'ala da godiya gare shi, da kuma yin salati ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan hadisi yana fa'idantar da mu duk wani sharadi da za a gitta a cikin saye da sayarwa, to inda ya ci karo da hukuncin Allah, to wannan sharadi dole a sanya kafa a shure shi, sharadi ne wanda yake batacci. Shine muka yi misali, mutum ne ya sayar maka da keke, sai ya ce maka na sayar maka da wannan keke amma hau ba danka hau ba, in ka san hawa za ka yi to bana saida maka ba, ko kuma na sayar maka da shi ba danka saida ba, ko kuma na sayar maka wannan keke kar ka sayar ma wani. To wannan duka sharadi ne wanda yake batacci. Da zaran ciniki ya mutu, wannan keke ya riga ya zama naka, duk abin da kaga dama mulkin ka ne sai kai. Wannan sharadi nashi sharadi ne wanda yake batacci. To shine yace dukkan sharadi, sharadin da baya cikin hukuncin Allah, maza Allah yace fa huwa batil, sharadi ne batacci. Sai yace wa in kana mi'ata sharadin, koda ya kasance sharadi ne dari, cewa koda ya kasance sharadi ne dari, wannan lil mubalaga ne domin kai mutuka, amma kar ka fahimci cewa akan darin in ka dada cewa yayi. A takaice dai hadisin kenan, makasudin shigo da shi wannan babu kenan halaccin sayar da bawan da aka dora masa fansa in ya kasa, domin muna cikin kitabul buyu. Za mu tashi babu na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي. وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع دراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفهل. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هبل الحبل، وكان بيعا يبتاؤه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاء الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. مالم الله يجي كنسا نفتا واتوانا رواية تيتا
Abdullahi dan Umar Allah ikara musu yadda na fada na ha Umar radiyallahu anhu ambai ummahatil aulad wato Umar Allah ikara masa yadda yayi hani game da sayar da wato ummahatil aulad wato suni bayi sadaka idan aka ce wato sadaka ita ce baiwa wadda mai gidanta ke kusantar ta to da zaran ta samu ciki wannan ciki ko da barin shi tayi to ta zama sadaka an gane ko ta bambanta wato da sauran kuyangi waɗanda ba su samu ciki ba suka yi ita ce ake ce mata ummul walada an gane ko kenan ita ce a Hausa ake kiranta sadaka shine yace na ha Umar radiyallahu anhu an bai ummahatil aulad wato Umar Allah ya karama masa yadda yayi hani game da sayar da wato bayi waɗanda suke sadaka kamar yanda hadisi yake cikin al-mustadrak na al-hakim an-naisaburi haka hadisin ibnu asakir shi ma ya rawaito shi da ibnu al-munzir daga buraida Allah ya kara masa yadda yake cewa wani lokaci na kasance ina zaune wato abun Umar Allah ya kara masa yadda kenan lokacin da Umar yake matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Umar sai ya ji wata kururuwa an gane ku sai Umar yake tambayar jama'a yake cewa ma hadha saut wannan ko kururuwar mece ce sai yace ku tashi ku je ku gani aka je aka leko masa wanda ya leko sai ya dawo sai yake bashi labari yace jariyatu min quraish tuba'u ummuha wata baiwa ce daga cikin Qurayshawa an kawo uwarta kasuwa za a sayar da ita Umar sai yake cewa udulil muhajirin wal ansar sai yace je ka maza dukkan wasu al muhajirun da al ansar je kaka kirawo mun su tattaro mun su ya taro ma Umar Allah ya kara masa yadda jama'a ba a dan samu wani jinkiri sai gaya gidan Umar Allah ya kara masa yadda ya cika da jama'a fadarsa ta cika da jama'a a lokacin nan Umar ya tashi ya tsaya fahamidallah yayi godiya ga ubangijinsa wa asna alaihi ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi Umar sai yake cewa amma ba'du bayan abin da ya gabata na yabo ga Allah subhanahu wata'ala da godiya gare shi sai yace fa hal kana fi ma ja'a bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-qafi'a tambayar ku nake a cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko akwai wani abu wanda yake na yanki zumunci suka ce da shi a gaba ɗayan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi babu wani abu na yanki zumunta sai yace to fa inna ha qad asbahat fikum fashiya wala al'amari fa mummuna wato ya bayyana a cikin ku sannan sai ya karanta musu fadar Allah subhanahu wata'ala fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqtu arhamakum ubangiji ta'ala yace tabbas kun kusa in har kuka juya baya game da dokoki na ubangijinku to za ku yada barna a ban kasa kuma za ku yanke zumuntar da take tsakaninku sai Umar yace da su wa ayyu qati'atin aqba'u min an tuba'a ummurin minkum yace wace yanke zumunta ta wuce yanke zumuntar mutun daga cikin ku a dau uwar shi akai ta kasuwa a sayar wannan yanke zumunta ya wuce wannan yace wa kada ausa Allahu lakum alhali Allah ya yalwata muku yanzu kuna cikin hali na yalwa duk wani kunci ya gushi
a lokacin nan jama'ar sai suka ce fasna ama badalaka ya Umar aikata duk abin da kake ganin ya dace. A lokacin nan Umar sai ya rubuta takarda ya aika ma dukkan wasu gwamnonin shi a sasannin duniya ta musulmi cewa Allah tuba'a umur kar a sayar da sadaka, saboda me yasa wannan da ta haifa danka ne, danka ku ba bawa bane ba, ya za a yi a kai ta kasuwa a sayar? Sai ya ce fa innaha qati'atun wa annahu la yahil, yace yin haka yanke zumunta ne, yanke zumunta ku baya halatta. To shine anan dan shi Abdullahi yake hakaito mana cewa naha Umar radiyallahu anhu an bai'i ummahatil aulad. Umar Allah ya kara masa yadda yayi hani game da sayar da bayi waɗanda suke sadaka, kenan in aka ce sadaka baiwar da mai gidanta ke kusantarta sai ta samu ciki, to wannan ciki koda barin shi ta yi bata haife shi ba, to matsayin sadaka take. Ita kwa sadaka shine sai ya ce faqala Umar ya ce la tubahu, Umar ya ce ba a sayar da ita, maganar sayar da ita kwata-kwata ma bai taso ba, wala tuhabu kuma ba a yin kyauta da ita, wala turat kuma ba a gadar da ita, ma'ana wani ya zo ya ci gadanta. Umar ya ce yastamti'u biha ma badalahu, mai gidanta ya ci gaba da jin daɗi da ita iyayen da ya so, fa idza mata, amma da zaran ya mutu fa hiya hurra, wato ta zama ɗa. Ita kawai iya abinda take jira mutuwar mai gidanta, da zaran ya mutu to ita zama iya. An gane ko? Maganar bauta an wuce wurin. Al-Imamu Malik ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa Al-Muwatta, haka Al-Imamu Al-Baihaqi a cikin littafinsa As-Sunan. Wa qala Al-Imamu Nawawi, wannan Al-Imamu Al-Baihaqi yake cewa rafa'ahu ba'dur ruwa, wani daga cikin marwaita ya ɗaukaka danganan hadisin har izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah shine yayi hani game da sayar da sadaka, sai ya ce amma fa wahima, duk wanda ya ɗaukaka hadisin ya dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi kuskure. Fadar ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, fada ce ta Umar, Umar shine yayi hani. Don haka kuma a takaice hadisi ne ingantacce. Iya abinda hadisin yake fa'idantar da mu, wato hani game da sayar da wato baiwa sadaka. An gane ko? Sayar da baiwa sadaka Umar Allah ya kara masa yadda yayi hani. Kuma akan haka Al-Imamu Malik da Al-Imamu Ahmad da wasu daga cikin magabata, har ma wasu daga cikin malamai sun yi da'awar cewa wannan ijma'i ne. Amma tare da cewa Daud ibn Ali al-Zahiri Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa sadaka ana iya sayar da ita, sayar da ita halaka ne. Menene dalilin sa? Shine wannan hadisi na biyu, hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda ke fada kunna nabiyyu sararina ummahatil aulad wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hayyun la yara bi zalika ba'sa. Wato Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna nabiyyu sararina, wato mun kasance muna sayar da kuyanginmu ummahatil aulad, kuyangin da ake kiran su sadaka. Lafazin sarari jam'i ne na sariya, in aka ce sariya baiwa kenan. Shine yace kunna nabiyyu sararina, wato mun kasance muna sayar da kuyanginmu ummahatil aulad, bayi waɗanda suke sadaka. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hayyu, alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na rayi. Sai ya ce la yara bi zalika ba'sa, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gaba wani laifi game da abin da muke. Inda kenan laifi ne sayar da sadaka, to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hani. Wannan hadisi Al-Imamu Nasa'i shi ya rawaito shi a cikin littafinsa As-Sunan, haka nan Ibn Majah a cikin littafinsa As-Sunan, haka Al-Imamu Daraqutni shi ma a cikin littafinsa As-Sunan, haka sannan Ibn Hibban Al-Busti Allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin.
an gane ko ya inganta wannan hadisi dan haka kamar yanda yake cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da al-Mustadrak na al-Hakim su san dada a riwayar su Jabir yana fada kenan a zamanin Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ma suna sayar da bayan su amma a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda shine ya halimu Jabir yace sai muka hali amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna sayarwa kuma manzon Allah yana rayi kuma bai ga balaihi game da abin da muke ina inda laihi ne da ya halimu kuma haka a zamanin Abu Bakar muna sayar da bayin mu sadaka amma a zamanin Umar Umar shine ya halimu kuma muka hali dan haka a takaice shi wannan hadisi malam ya zo da shi domin fatawar wasu daga cikin magabata kenan shine Dawud ibn Ali al-Zahiri da kuma Aliyu Allah ya kara masa yadda domin da shi ma Aliyu yana daga cikin wanda ya goyi bayan Umar Allah ya kara masa yadda akan hani na sayar da baiwa sadaka amma daga baya Aliyu ya dawo shi ma yana bada fatawar halaccin a sayar dan haka kenan Aliyu Allah ya kara masa yadda da irin su Dawud ibn Ali al-Zahiri da wasu daga cikin magabata su sun tafi akan halaccin ana iya sayar da ita amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa sayar da ita baya halatta kuma shine abinda wasu daga cikin malamai suka rinjayar cewa sayar da ita baya halatta kamar yadda Umar yace la tubau yace ba a sayar da ita wala tuhabu kuma ba a kyauta da ita sai ce kuma wala turasu kuma ba a gadar da ita kenan ba a ba wani ba a matsayin gado kawai iya abinda mai gidanta zai yi ya ji dadi da ita matsayin baiwar shi ce ya kusance ta duk iyayen da su amma da zaran ya mutu fahiya hurra wato ta zaman tudiya tana nan kenan kawai iya abinda take jira wato shine mutuwar wato mai gidanta kenan a takaice waɗannan hadisai guda biyu hadisi dai na farko yana nuna mana cewa sayar da ita baya halatta na biyu ko yana nuni zuwa halaccin kenan sayar da ita don haka malamin ya shigo da su a cikin kitabu biyu amma halin wato shine ya fi rinjaye kamar yanda jumhurin malamai suka tafi akan haka kuma wasu daga cikin malamai suka rinjaye da haka don haka wasu suka yi da'awar cewa ijma'i ne tunda Umar Allah ya kara masa yadda a cikin taron jama'a na al-muhajirun wal ansar manzon Allah ya musu wannan Umar ya musu wannan huduba kuma ya hane su suka hanu amma sai dai da awar ijma'i kenan bata tabbata ba tunda Aliyu Allah ya kara masa yadda shi ya dawo yana ba da fatawa game da halaccin sayar da ita kamar yanda kuma anan Jabir Allah ya kara masa yadda da ya rawaito cewa suna sayarwa manzon Allah yana raye kuma bai hane su ba kuma haka Dawud ibn Ali al-Zahiri shi ma ya tafi akan halaccin kenan sayar da ita sanan hadisi na gaba hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda na fada na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an bai'i fadlil ma'i wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sayar da sauran ruwa Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi ya dada a riwayarsa sai ya ce wa an bai idrabil jamali haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sayar da barbara ta amali gaba ta farko na cewa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an bai ifadlil mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da sauran ruwa malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake tabbatar da haramcin sayar da sauran ruwa bayan mutun ya dauki iya abinda zai wadace shi sawa'an rijiya ce a wuri wanda yake ba mallakar kowa ba ko kuma a cikin abinda yake mallakar wani rijiya koda a dokar daji take a wurin da ba mallakar kowa ba idan ka zo ka ja ka dau abin da zai ishe ka sauran ruwan da yake cikin rijiyar haramun ne ka sayar ma wani sai dai ka bar shi shi ma ya dauka kamar yanda ka dauka kuma hana shi haramun ne dole ne ka bashi izinin neman izinin ka ma bai mata so ba
to haka malamai suka ce koda a cikin mulkin ka take rijiyar ka ce kai ka gina ta a cikin gonar ka take ko a cikin gidan ka take in dai ka ja iya abin da zai ishe ka to duk wanda yake da bukata haramun ne ka hana shi in a cikin gida ne to wannan in zai shiga sai ya nemi izini a bashi izinin ya shiga ya ja kuma dole a bashi izinin ya shiga ya ja amma in ba a cikin gida bane ko a cikin gonar ka ko a cikin wani wuri wanda yake mallakar ka to neman izinin ka ma bai mata so ba domin babu fa'ida game da neman izini saboda haƙƙin ka ne kuma bai isa ba ya hana ka to haka rijiya ce ko idan ruwa ne ko wata ƙorama ce in ka tare wannan ƙorama ka ja ka sha ka sha abin da ya ishe ka ka ba gonar ka to dole ka saki ruwa yayi gaba sauran jama'a su yi amfani da shi in rijiya ce ka gina sawa'an a fili wanda ba mallakar ka ba ko an mallakar ka ne in ka ja iya abin da zai wadace ka to dole ka bar jama'a su zo su ja ka ce sai an baka kuɗi za a ja wannan haramun ne ko kai ka gina rijiyar bai ya halatta da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da wato sauran ruwa a wani hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa mutane masu tarayya ne game da abubuwa uku shine yake cewa al-ma'u wan-naru wal-kala aw kama qala wato ruwa da wuta wato da ciyawa kenan dan haka wannan hadisi yana nuna mana jama'a masu tarayya ne akan ruwa kenan in ka dauka to dole ka bar sauran jama'a su dauka in kana takamar kai ka gina rijiyar to sai ka fada mana kai ka kubbugo ruwan daga cikin kasa wanda duk ruwan da yake kubbugowa daga cikin kasa wanda muke sha asali ruwan sama ne wanda Allah yake saukarwa shine Allah yake zaunar da shi a cikin kasa domin bayin shi su tona ya kubbugo su sha kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada mana a can cikin suratul hijr wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samai ma'an fa asqainakumuhu wama antum lahu bikhazini Ubangiji ta'ala yace mu ne muke turo da iska mai buga ma itace kilili sai kuga itace sun kwashi yaya ku rasa ta yaya akai iska ce ta musamman Allah yake turo ta wannan iska sai ta dau wani abu daga jikin mazajen itace sai ta kai kan matayen itace da izinin Allah sai kaga matayen itace sun kwashi yaya shine yace irin wannan iska mu ne muke turo da ita shine sai yace wa anzalna minas samai fa anzalna minas samai ma'an fa asqainakum kuma mu ne muka saukar da wato ruwa daga cikin girgije fa asqainakum Ubangiji ta'ala yace muka shayar da ku shi sai yace wa ma antum lahu bi khazini ba ku bane ba masu taskance shi balantana ku ba wanda kuka ga dama ku hana wanda kuka ga dama haka in ka koma cikin suratul mu'minun Ubangiji ta'ala na fada wa anzalna minas samai ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadirun Ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar da ruwa da gulgudu minas samai daga cikin girgije duk ruwan da zai sauka to a aune yake daga gun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san gulgudan iya dugo ruwan da yake sauka a aune yake shine yace wa anzalna minas samai ma'an bi qadari mu ne muka saukar da ruwa da gulgudu daga cikin girgije sai yace fa askannahu fil ard kuma mu ne muka zaunar da shi a cikin kasa wato dan kusha kurayu sai yace wa inna ala zahabin bihi lalle mu abu sa tafiyar da shi mu kafar da shi Allah yace la qadiruna lalle masu iko ne in mun ga dama ruwan da kuke tonawa a cikin kasa ya kukugo kusha in mun ga dama sai mu kafar da shi kamar yana can karshen sura wannan suratul mulk yake cewa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in mai to dan haka anan kenan ko kai ka gina rijiya
to ka tabbata cewa wannan ruwa Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya bubbugo da shi dan bayin su shi sha kenan ko da rijiya mallakar ka ce to bayya halatta ka hana wanda zai ja kenan bayan kai ka sha anan sai in ya kasance misali ruwan nan kamar furaji ne kai wanda kuma aka sanya wani inji wanda yake janyo wannan ruwa wanda wannan inji sayen shi aka yi kuma ake sa mishi mai domin ya janyo wannan ruwa to anan ne kadai yake halatta ka sayar da shi saboda kenan wannan wahala da kai kenan ta hanyar abin da yake janyowa amma in dai ba haka ba mutum ne zai zo ya ja ruwa to bai halatta ka sayar masa sawa'an kenan rijiya ce ko wani idan ruwa ne ko wata korama ne in dai ka dau abin da zai wadace ka to bai halatta ka sayar da shi sannan abu na biyu shine sai yake cewa wannan ru yace da wuta kenan in ka dusa ni wuta to wani yazo yana buƙatar ya dusana to bai halatta ka hana shi in dai mutun yazo zai dinsa ni wuta a gunka to bai halatta ka hana shi sai dai in wata barna ce zai aikata da wannan wutar to anan kuma hana shi ya zama wajibi an gane ko kamar ka tabbata mutumin nan in ya dosa ni wannan wuta kina yana nihin wani ta'addanci zai je ya tada gobara a wuri to anan sai a hana shi ko kuma yara ne kankana takan iya yiwa su dosa ni wannan wuta kenan su aikata wani abu na ta'adi to anan sai a hana su ko kuma ya kasance in ya dosa ni wannan wuta wani abu ne zai yi da ita wanda a cikin abun akwai saba ma Allah to anan kuma dole ka hana shi kamar misali yazo zai kunnata ba sai ka hana shi da abin da ya kama da haka amma in dai zai dosana dan yaje yayi amfani to bai halatta ka hana shi to haka nan alkala wato ciyawa ciyawa ko a gonar ka ta fito to bai halatta ka hana wani ya saka dabobin shi ya kiwo Allahumma sai dai domin amfanin da ka shuka in ana tsoron dabobin in sun shiga za su bannata ma amfani to a wannan lokaci sai a hana su amma ciyawa sawa'an ta fito ne a dokar daji ko a wuri wanda yake mulkin wani in ka zo ka saka dabobinka sun ci ciyawa sun yi gaba to bai halatta ka hana wani ko da gonar ka ce kai kake wa ita dan haka kenan in mutun yazo yace ciyawa zai saka dabobin shi in dai ba za su bannata maka ba amfani to baka da yancin da zaka hana shi balantana yazo yace ciyawa ce zai cira to a wannan lokaci baka hana shi shine ake kira alkala to dan haka dai a takaice wannan hadisi shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani wato game da sayar da kenan sauran ruwa kenan sawa'an na rijiya ne ko korama ne ko idan ruwa ne bayan kai ka dauki abin da zai wadace ka to bayya halatta ka hana wani kuma bayya halatta ka sayar masa in ka sayar masa to ka ci haram wannan ciniki kuma ciniki ne ba tacci sannan al-Imam Muslim ya dada a riwayarsa sai ya ce wa an bai idrabil jamali wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani game da sayar da barbara ta amali kamar yanda suke a jahiliya sai mutum wato ayi jinga da shi ya bada amalan shi wato a kai shi ya kusanci wata taguwa domin ta dau ciki yayi mata barbara to haka suke sai ayi jinga kenan a biya shi to wannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani shine a hadisi na uku a baban hadisin Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda ke fada na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana asbil fahadi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani game da sayar da barbara wato ta amali kenan dan haka haramun ne karbar lada akan wannan an gane ko misali cewa a yi jinga a baka wani abu kenan ka bada amalanka yaje mutun ya saka shi a cikin garken shi domin yayi barbara ga matayen taguwa wannan raƙuman sa to wannan haramun dan haka malamai suka ce sawa'an koda an kayyade ma wani lokaci wanda yake sananne yasa saboda abu ne wanda yake mashhur to an zo an yi jinga da kai cewa a bada kaza kaga abu ne wanda yake majahul takan iya yuwa ya kusance ta takan iya yuwa ya kasa kusanta ta in ya kusance ta takan iya yuwa ta dau ciki takan iya yuwa ta ki daukan ciki to dan haka kenan shi ma wannan nau'in ciniki ne daga cikin cinikayya waɗanda suke bataccen ciniki kenan amma wasu daga cikin magabata suna ganin halaccin haka mutun ya bada kenan bujimi kenan amma ya kasance a sanya wani lokaci wanda yake sananne kuma a san adadin kenan barbarar da zai suka ce in an yi akan haka suka ce ya halatta wasu daga cikin magabata sai suka dauki wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa hani ne wanda yake na tsarkakewa ba sani ba hani bane ba wanda yake na haramci sai dai a takaice dai hanin hani ne wanda yake na haramci me yasa saboda anan wato bai'ul majhul ne sai yadda wani abu ne wanda ba a san da shi ba abu ne wanda yake kwata kwata ba a san da shi ba bai'ul ma'du ne kwata kwata abu ne ma wanda babu shi ba a san da shi ba to shine anan yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an asbin fahadi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayyada wato barbara wanda take tarakumi kenan shine a wancan hadisi yake cewa wa an bai idrabil fahadi jamali wato haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayyada barbara ta amali yana abun karmu ta kaita shi akan abin da ya shahi rakunma dukkan dabobi kenan ba za ka ba da bijimi ba cewa a baka wani abu dan akai shi a saka a cikin garke wato yayi barbara kuma wannan abu ne wanda wato ake yafiya ake kauda kai akan shi ka ba mutum abu ne wanda yake na karamci kenan yaje in ya an kwana biyu kuma sannan ka je ka kamo kenan wato bijimin ka kenan dan haka wannan ciniki ciniki ne ba ta ce koda an kulla shi kenan illa domin abu ne wanda yake kenan majhulu abu ne wanda yake kwata kwata kenan an jahilce shi a samu ba a samu ba Allahu a'lam sannan hadisi na gaba hadisin Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habala wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sayar da cikin ciki wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliya nafi ko kuma Abdullahi dan Umar sai yake fassara mana wannan jumla wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da cikin ciki idan aka ce habal wato shine ciki dan haka mace mai ciki ake ce mata hubla alhabala wannan kuma jami'i ne kenan na habil an gane kamar yanda in ka ce katif sai ka ce kataba to shine anan yace wa kana bai'an wato ciniki ne yabta uhu ahlul jahiliya wanda a jahiliya suke kulla irin wannan ciniki shine sai yace kana rajulu wato mutun ya kasance yabta ul jazura yakan sayi raƙumi ila an tuntajan naqatu har izuwa lokacin da wato taguwa za ta aihu thumma tuntajal lati fi batniha sannan iyar da take cikin cikinta ita ma ta dau ciki ta aihu an gane ko dangane da ma'anar wannan hadisi malamai sun masa fassara biyu kamar yanda wato al-Imamu Malik da al-Imamu Shafi'i da wasu daga cikin magabata suka ce ma'anar wato shi hadisin kasancewar musukan sayar da wato ciniki ne wanda ake kullawa zuwa ajali kamar misali sai ku zo ku yi ciniki nawa ka saye min da wannan raƙumi na sayar maka da shi kaza to amma fa ba zan baka kuɗin ba sai in wannan taguwar ta haife abin da yake cikin cikin ta abin da ta haife a cikin daga cikin cikin ta shi ma sai yayi ciki kuma ta haife sannan zan ba micece illa ta hani anan domin ajalin ajali ne wanda yake majhuli shin taguwar nan da aka ce sai ta haife cikin Allah kadai ya san ranar da za ta haife cikin, kuma in ta haife cikin namiji ne za ta haifa ko mace ce ce Allahu a'lam, kuma diyar da ta haifa kaddara cewa diya ce ta haifa, shin diyar da ta haifa ta kai lokacin da za ta dau ciki, in ta dau cikin ita ma ta haife cikin ba ta haihi ba, duka abu ne wanda yake Allahu a'lam. Kenan kaga ciniki ne aka yi isuwa ajali wanda yake majhuli. Kamar yanzu yau mutun yazo ya ce wani sai damun baburkinka sai ku zo ku yi ciniki, sai ya ce ba ni kudi, sai ka ce a banne da kudi a yanzu, yaushe zaka ban, sai ka ce siran da na samu. To kaga wannan ajali ne wanda yake majhuli bayya halatta, sai dai ka kayyade masa lokaci ko mun tsawon shi, in lokacin ya cika baka bashi ba, in ya ga dama ya ƙara sa maka wani ajali zuwa gaba. Amma a yi ciniki ka ce a asiran da na samu, to wannan kwata-kwata bai dace ba. A sa ajali zuwa lokaci kaza, in ajali ko ka ce ya ɗaukan iya ma yanda ya so da kanshi, in zuwa shekara nawa ne ma a ɗauka, an dai san ajali ne wanda yake sananne. Kenan shi kuma duk abin da aka sanya masa lokaci to abu ne wanda yake mai zuwa. Hausawa suka ce ko mun nisan jifa dai ƙasa za ta, kenan duk lokacin da aka sa zawwa zire. To dan haka suka ce ma'anar kenan hadisin da yake cewa kanar rajulu yabta'ul jazura, mutun yakan sayi raƙumi ila an tuntajan naqatu, har zuwa lokacin da taguwa za ta haife cikin ta, thumma tuntajal latifi batniha, diyar da take cikin cikin ta ita ma ta yi ciki ta aihu, wai sai a wannan lokaci za a biya. To haka al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da wasu daga cikin magabata suka ce wannan shine ma'anar hadisin, illa ta hanin shine kenan jahalatul ajal, domin ajalin bayar da kudin kenan an jahilce shi, ba san ba yaushe ne za a ba da kudin. Wasu daga cikin magabata suka ce ma'anar hadisin shine mutun da wato za a yi kulla ciniki a sayar da wato cikin ciki, kai ne kaga mutum kaga taguwar shi, taguwar shi tana da ciki, sai ka ce na sayi wato dan dan wannan taguwar, kenan cikin da take dauke da shi in ta haife cikin, diyar da ta haifa ita ma in ta yi ciki ta aihu, na sayi wannan dan, sai a kulla ciniki. Menene illa game da wannan hani? Kenan bai'ul ma'dun ne, abu ne wanda kwata-kwata babu shi, tunda anan kace wannan cikin da take da shi sai ta haife ciki, in ta haife cikin diyar da ta haifa ita ma sai in ta dau ciki, kaga wannan kenan in ta dau ciki sannan ta aihe, abu ne wanda yake babu shi. Kuma sannan bugo da ƙari, abu ne wanda shi wanda ya sayar da abun bayyana iko akan meka abun a lokacin da aka yi ciniki, shi kuma yana daga cikin sharadi ne tabbatar ciniki ya zamanto duk abin da zaka sayar ma mutum kana da iko akan damka mishi abu. Dan haka aka yi hani game da sayar cinikin kifi a ruwa, ko kuma tsuntsu yana tashi a cikin sarari a yi cinikin shi, wannan duka ciniki ne wanda yake batacce. Me yasa? Saboda in an kashe ciniki bakka da ikon da zaka meka ma mutum abu. To dan haka kenan wannan shine ma'anar kenan shi wannan ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani kenan bai'u habalil habala, sayar da cikin ciki kenan. In ma kasancewar ciniki ne a jahiliya suke mutun ya sayar da raƙumi, amma bayar da kudin sai idan taguwa mai ciki ta haife cikin, diyar da ta haifa ita ma sai ta dau ciki ta haife cikin, kenan wannan ajalin biya ajali ne wanda yake majhuli, an jahilci lokacin ajalin da za a biya shi. Kuma duk cinikin da aka jahilci lokacin biya kenan wannan ciniki ne batacce, dole a sa lokacin da za a biya kudi ko mun nisan shi kenan. Ko kuma cewa sayar da cikin ciki, dan haka kenan sayar da cikin ma na hurkon ma bayya halatta balantana cikin ciki, dabbar mutun tana da ciki ka ce sayar mun da abin da yake cikin cikin ta haramun ne. Me yasa? Saboda kasancewar bayyana iko da zai meka maka abin da ya saya, kuma shi wannan abin da aka sayar maka abu ne wanda yake majhuli, takan iya yuwa dade ne a cikin cikin, takan iya yuwa yaya biyu, takan iya yuwa namiji ne, takan iya yuwa mace ce, takan iya yuwa ta haife wannan ciki lafiya, takan iya yuwa ba za ta haife shi lafiya. Abinda za ta haifa ya fito a raye ko a mace zai fita, duk abu ne wanda yake banda da sani, sanin shi yake banda ga Ubangiji subhanahu wataala. Kenan duk a cinikin da ya kasance akwai jahala, jahiltar abinda aka sayar, to wannan ciniki ne batacce. Dan haka kenan anan sai mu dauke shi akan cewa nau'in ciniki ne wanda yake haramtacce. Kenan duk cinikin da za a yi ba tare da an kayyade lokacin ba da kuɗi, sai a ce a kawai sai ran da na samu, to wannan ciniki ne batacce. Kenan ya kamata a kayyade ajali. Na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Yawa, in uwa muna da